This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na karfe 9 na dare agogon Najeriya da Jihar Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, a yau Alhamis 16 ga watan Janairun 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ta yi wasu sabbin zarge-zarge da ta ce Faransa, Najeriya da Benin da wata ƙasa da bata ambata ba na kitsa mata kitimurmura da nufin wargaza tattalin arzikinta. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku dangane da sabbin zarge-zarge da shugaban mulkin sojin Niger ya yi wa Najeriya na ƙoƙarin ta yadda hargitsi a ƙasarsa? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma yanzu ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Alhamis din nan, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Hamas da kangaba-kan baya akan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Ya ce majalisar gudanarwarsa ba za ta amince da yarjejeniyar ba har sai kungiyar mayakan ta amince da daukacin kudurorin da aka shata. Wata sanarwa daga ofishin Netanyahu ta ce Hamas na kokarin yin wata aika-aika ta karshe. Yarjejeniyar tsagaita wutar ta mataki-mataki da aka bayyana a jiya Laraba bayan shafe watanni ana tattaunawa a kanta, ana sa ran ta fara aiki ne a ranar Lahadin nan mai zuwa muddin aka amince da ita baki daya. Jami'an kiwon lafiyar Palestine sun ce ko a yau Alhamis sai da dakarun Isra'ila suka kai munanan harare ta sama a yankin zirin Gaza. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun ce a shirye suke su yunkura ga ayyukan taimakon jin kai a Gaza, inda Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutane miliyan 1.9 daga cikin mutane miliyan 2.3 ne aka daidaita, sannan aka lalata rukunin gidaje kashi 92 daga cikin 100. A ranar Alhamis din nan, wanda aka zaba zama sakataren baitar malam Amurka Scott Bessent ya fuskanci tamboyi masu tsauri daga 'yan Democrat akan batun tsarin haraji da batun takunkuman China da Rasha da makomar tsarin biyan haraji na IRS da 'yan Republican suka yi kiran azabtare. Bessent ya zauna a gaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa domin sauraron amincewa da shi, inda ya shaidawa 'yan majalisar cewa zababben shugaban ƙasa Donald Trump na da damar samar da wani sabon ƙanƙararren tattalin arziki na zamani. Wani takwaransa, Sanatan South Carolina na jam'iyyar Republican Sanata Lindsey Graham ne ya gabatar da shi, wanda ya ce Amurka na buƙatar sakataren Baitul Mali wanda ya san abin da yake yi da shugaban ƙasa ya amince da shi kuma mai ƙaunar ƙasarsa. To sai dai 'yan Democrat da suka hada da Sanata Ron Wyden na jihar Oregon da Michael Bennet na Colorado sun bayyana rashin jin daɗinsu kan alƙawarin Trump na ɗorawa kan tsarin yanke kuɗin harajin shi na shekarar 2017 da zai amfanar da hamshakan attajirai ne kawai, da ƙara nauyin bashi da ya zarce dala triliyan 36. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi marabalale da dawowar Donald Trump White House, wanda Erdogan ɗin ke kallo a matsayin abokin tafiya. Wani tsohon jami'in diplomasiyyar ƙasar ta Turkiya Aydin Selsin, wanda a yanzu ke sharhi kan manufofin kasashen ƙetare, ya ce kasashen Amurka da Turkiya na kyakkyawan duba ga hulɗar diplomasiyya tsakaninsu. Ya ce kamar yadda Erdogan ɗin ke tunani a kansa, Trump mutum ne da ke dogewa bisa abin da ya tsara, don haka shi ma a wannan karan ta yiwu ya bi sawun alƙawarin da ya ɗauka na janyewa kacokan daga Siriya. A lokacin mulkin Trump na farko, ya yi kiran janye dakarun Amurka da aka girke a Siriya domin mara baya ga ƙungiyar mayakan Kurdawa ta PK da ke yaƙi da mayakan ISIS. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Alhamis din nan Birtaniya ta sanar da wata yarjejeniya da Ukraine da ta hada da haɗin gwiwar soji da fannin kimiyya da fasaha da kokarin bin sawun hatsin Ukraine da aka sace. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer yana ziyartar Kyiv domin sa hannu kan yarjejeniyar da shugabannin Ukraine. Ofishin Starmer ya kuma sanar da wani sabon zagayen tallafin manyan makaman soji a matsayin tallafi ga dakarun Ukraine. Starmer ya faɗa cikin wata sanarwa cewa wannan ba wai kawai abu ne na nan da nan ba ko kuma na yanzu, abu ne na zuba jari a ƙasashen biyu na zuwa ƙarni na gaba, inda a tare za su kawo ci gaban fasaha da ci gaban kimiyya da musayar al'adu da ma haɓaka ayyukan ƙirƙira, kamar yadda Ukraine ta nuna ilimin hakan a shekarun baya-bayan nan domin amfanin al'ummomi da za su zo a gaba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ta yi wasu sabbin zarge-zarge da ta ce Faransa, Najeriya da Benin da wata ƙasa da bata ambata sunanta ba na kitsa mata kitin murmura da nufin wargaza tattalin arzikinta da ma'ayyukan ta'addanci da suka hada da ƙunar bakin wake da satar ɗalibai. Wannan lamari dai ya sa wasu 'yan ƙasar Niger yin kira ga Niger da Najeriya da su yi ganawar gaggawa don ɗinke wannan baraka da ta ɓullo kai tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da juna. Ko a shekarar da ta gabata, shugaban mulkin sojan Niger Abdurrahman Tchiani ya yi wasu zarge-zarge a kan Najeriya da Faransa da wasu ƙasashe, zargin da dukkan ƙasashen suka musanta. Ga rahoton da wakilinmu na birnin Kwanni Haruna Maman Bako ya aiko mana.
Le 8 janvier 2025, plusieurs responsables de Boko Haram.
Dan jarida Usman Alhaji Ibrahim mai magana da yawun gwamnatin kasar kenan yana cewa a ranar 6 ga watan Janairu wannan shekara 2025, kungiyar Boko Haram ta hanyar sunayen da ya zana ta karbi dawagar kasar Faransa da ta Najeriya da ta Benin da ta wata ƙasa ta yammacin duniya da ba a ambaci sunanta ba, a cikin motoci biyar horhoro kira Helix guda daga cikin suna ɗauke da makamai tsakanin garuruwan Kukawa da Gugaram kamin su isa a garin Tumbun Ƙasa a cikin jihar Borno a yankin tafkin Chadi, inda suka yi ganawa a ranar 8 ga wannan watan domin bayanin kitsa wajen guriyar Nijar waɗansu ayyukan ta'addanci da neman wargaza tattalin arzikinta da suka haɗa da gargaza bututun manta kamin nan zuwa wata azumi mai zuwa, tare da haɗa kai da waɗansu manyan 'yan kasuwa domin makara tattalin arzikin kasar a wannan lokacin. Haka ma da kan harin sace ɗalibai maza da mata a makarantun nan kwana na waɗansu yankunan kasar, tare da kan hare-haren ƙunar bakin wake. Sai dai da daɗewa ƙasashen Benin da tarayyar Najeriya sun sha musanta ire-iren waɗannan zarge-zargen na hukumomin na jamhuriyar Nijar, abinda ya sa Alhaji Bello na Alhaji Musa yin kira ga hukumomin jamhuriyar Nijar na tarayyar Najeriya musamman da su yi ganawar gaugawa domin warware wannan matsala.
Mu dai da annan bakin boda birnin Kwanni muna kira a zamna a samu haɗin kai kanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Niger, don su talakawan Najeriya da talakawan Niger su kabar ta haɗana suke, kuma dukkan talakawan Najeriya gabaki ɗinsu ba su son Faransa, kuma Niger dama ita hakan gani ba ta son Faransa. To wanga makircin da Faransa ta ɗarmu game da sauran shugabannin mu na Afirka, su wasu sani in dun Niger ba ta zama lahiya to gabaki ɗinsu ba su ta zama lahiya. Kenan tun ba ta kai wannan wajen ba, mu abinda muke kira da waɗanga shugabanni masu albarka da na Najeriya da na Niger, to su samu zama dukkan bas ɗin da aka tuhuma Faransa na wurin, to akai sojojin Niger da na Najeriya ciki, yanzu abin nan zai janye duk tuhuma ta ƙare.
Wannan lamarin na ci gaba da haifar da zaman dan marina tsakanin ƙasar Faransa da waɗanda jamhuriyar Niger ke cewa abokanan ƙawancenta ne a hannu ɗaya, yayin da ɗaya hannun da ƙasar ta jamhuriyar Niger da ke tare da goyon bayan ƙasashen Burkina Faso da Mali. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Babban hafsar rundunar sojin Najeriya General Christopher Musa ya musanta zargin da gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ke yi cewa Najeriya tana yi wa jamhuriyar Niger zagon ƙasa a fannin tsaro. a hirarshi da murya Amurka. General Musa ya ce babu ƙanshin gaskiya a zargin da gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta yi cewa gwamnatin Najeriya na da masaniya a kafa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke addabar yankuna da ke iyaka da jamhuriyar Nijar.
Kin ga ni ba su magana Nijar, ni na ga mu mun musu bayani, ni ma na har Najeriya mun musu bayani da tsakani da Allah, mun 'yan uwa ne. Ba mu son komai su ba komai shiga tsakaninmu. Matsalan da suke da shi a Nijar, shi shugabansu ya ɗauka shekara biyu ya yi musu alƙawalai da yawa cewa za a samu zaman lafiya, za a samu abubuwa za su yi daidai, babu yunwa, babu duk abun bai yi ba. So ban son yana using Nigeria cewa su a ga kamar yana so ya ja hankalin mutane abun. Dukanmu 'yan ta'addan nan ba su kyayi kowa ba, kowa suka samu za su kashe. Abin da ya kamata mu haɗa kai tare mu yaƙi waɗannan mutane. Yana cewa suna tare da mu amma mu ma muna yaƙe su kuma suna kashe mutane a cikin Najeriya, to za mu kawo su kuma suna kashe mu kuma mu ma muna yaƙe su, mu ce kuma muna son su yaƙi da 'yan Nijar? Abu zai yiwu ai, mu da 'yan Nijar Allah ya haɗa mu tare kuma muna nan har abada. Abin da muke yi da zai kuntata su, so abin da muke so su ma su gane su bar waɗannan abu, don 'yan Lakurawa suna kashe 'yan Najeriya, suna kashe 'yan Nijar. Amma ba za mu kawo waɗanda za su kuma su muma su ce gwamnati suka kawo su su zo su yaƙi Nijar kuma suna kashe mu, ba zai yiwu ba ai.
Babban hafsan sojin Najeriya General Christopher Musa a hirarshi da Alheri Grace Abdi kenan. Yau za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku dangane da sabbin zarge-zargen da shugaban mulkin sojan Nijar ya yi wa Najeriya na ƙoƙarin tayar da hargitsi a ƙasarsa? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari akan hanyoyin da kasashe masu tasowa za su iya samun kudaden shiga ta hanyar kirkira a fannin makamashi mai tsafta. Sai kuma mahimmancin haɗaka tsakanin makarantu da cibiyoyin bincike da zimmar ciyar da batun makamashi mai tsafta. Sai kuma shawarwari kan tabbatar da kula da lafiyar muhalli. Sunana Aisha Mu'azu. Madalla. To an kammala taron kasashen duniya kan al'amuran sauyin yanayi da aka saba yi duk shekara na bara, wato COP29, ba tare da samun gamsassun bayanai daga manyan kasashen duniya kan kudaden da kasashe masu tasowa da matsalolin sauyin yanayi suka fi kamari suke bukata ba. Yayin da waɗannan kasashe suke nazarin yadda za su bijirowa wannan batu, ƙwararre a fannin sauyin yanayi Dr. Aminu Gada ya yi tsokaci akan mahimmancin mai da hankali akan makamashi mai tsafta.
Kamar yadda mai yake da tasiri, haka waɗannan makamashi masu tsafta suke da tasiri, domin suna da rassa daban-daban da waɗanda za su samar da kuɗi ne. Dukkaninsu kowannensu zai iya samar da kuɗaɗe, duk da yake ba a cikin gajeren zango ba, don komai ai ba cikin gajeren zango ya fara babu kuɗin da muke buƙata ba. Da aka fara haƙo shi a 1953, ai sai da aka ɗan ɗauki lokaci kafin ya ba mu kuɗi waɗanda za su ishe mu larura. To wannan ma makamashin masu tsafta su ma idan aka fara, yanzu dai manzantannan da nake da ke, sai ga sola dai ta fara zama kusan gidan kowa saboda wuta da bata wadata. To kuma kuɗi ake sawa ana siyo shi. To idan aka ce muna yin waɗannan, sai ga kuɗaɗen nan duk a Najeriya za su tsaya. Sannan kamar shi wannan sanadirin da ake baturori da shi, muna da shi kuma a ƙasa ake haƙo shi, sai ga ƙasa za ta dinga samun wannan revenue na wannan lithium ɗin. Sannan shi kan shi yin panel, sannan akwai wind, sannan akwai ruwa. To shi kuma large scale na hydro yana da ɗan illa, saboda sai an yi amfani da injinoni masu tuma amfani da waɗannan fossil fuel. Shi yasa ba a encouraging large hydro, sai dai small hydro su ne ba su da illa, ko kuma ba su da gurɓata muhalli, ko ba su da su ne masu tsafta. Hanya ta biyu shi ne na samar da kuɗaɗe. Akwai kuɗaɗen da ake kira carbon credit. Carbon credit yanzu shi ne idan yau za ni samar da makamashi mai tsafta kamar megawatt ɗaya, to akwai kuɗin da za a bani saboda tarihin saboda karar ma mutane karfin gwiwa na samar da wannan makamashi mai tsafta. To akwai abin da ake kira carbon credit, shi ma wannan wata hanya ce ta samar da kuɗaɗe ga ƙasa. Sannan hanya ta uku, idan kamfanoni suka yi yawa masu yin wannan abin, su ma za a cajin ɗinsu su biya haraji kuma gwamnati ta samu revenue, kamar yadda kowane kamfani da yake aiki a cikin ƙasa yake samar da revenue ta hanyar haraji. Waɗannan kamfanoni su ma za su samar da revenue ta hanyar haraji. Uwa uba, kamfanonin nan su kuma idan wuta tana aiki awa 24, to za a samar da masana'antu waɗanda su ma za su dinga aiki awa 24. Wannan zai haɓaka sauran masana'antu a ƙasa, wannan kuma shi zai haɓaka tattalin arzikin ƙasa.
Profesa Adamu Idris Tanko, masanin al'amuran sauyin yanayi kuma shugaban Jami'ar Baba Ahmad a kanan Dabon Najeriya, ya ce akwai buƙatar ƙasashe masu tasowa su mai da hankali akan bincike da ƙirƙira don magance matsalolin sauyin yanayi.
Idan an fahimci wannan tsari na samar da haɗin gwiwa tsakanin manyan ƙasashe da mu ƙasashen mu irin na Afirka, to ta nan sai a dubi hanyoyin da za a iya samarwa. Idan ka ce wai za ka bi manyan ko bankuna, gaskiya yanzu aka ce bankinsu su ne za su fito da yanayin da za a rika karɓan sai an sami matsala, domin su ma bankin babu abin da za su yi amfani da shi idan babu waɗannan alƙaluma. Wannan abin ya kamata ya zai a ce mun sami yanayin da za a ce kai dan kokarin da kai ya zama na cewa an yaba, domin a cikin tsari akwai wanda kai a ɗaiɗaikunmu za mu iya yi. Misali, yau sai ka ce ka samar da wani yanayi na samar da wutan lantarki ta hanyar zafin rana wanda ba amfani da generator, wanda generator shi ne mai fitar da guba, amma wannan na zafin rana ba. To idan ka samu wannan yanayin da za ka ce ga shi kai ka ƙirƙiro shi kuma ga irin yadda ya taimakawa yanayi, to wannan sai a ce aiki diddiga na irin abin da ka samar da kuma yadda waɗannan manyan ƙasashe za su amfana da shi, to sai su biya ka. To kaga idan aka samar da irin wannan yanayi, gaskiya zai fi wanda za a ce sai an tara wani katon kundi wanda zai ɗauki dogayen shekaru, wanda mu ƙasashenmu na Afirka gaskiya ba mu da su. To amma babban al'amari mafi a'ala shi ne ya zamana cewa mun samar da haɗin gwiwa tsakanin makarantu, misali jami'o'i da hukumomi na bincike da ke nan Afirka da sauran ƙasashe na duniya. Wannan zai taimaka sosai yadda za a sami sauki.
Shi kuma Dr. Sale Abubakar da ke jagorantar hukumar kare kwararowar hamada ta Najeriya, kirayeyi ga 'yan ƙasar su dukufa da sa itatuwa.
Kowane mutum ya dage ya shuka bishiya guda ɗaya a cikin rayuwarsa, zai iya ya shuka fiye da ɗaya, amma guda ɗayan nan ya zamana ko mutum ya sa wa kansa haraji ne akan cewa zai shuka bishiya guda ɗaya kuma zai lura da ita har lokacin da za ta zama babbar bishiya. Shi ne wannan roƙona da nake ma 'yan Najeriya akan cewa in muka yi haka, a misali yanzu da muke fiye da miliyan 200 a Najeriya, in kowa zai shuka bishiya guda ɗaya za mu samu miliyan 200 a Najeriya bayan wanda muke da su a yanzu hakan nan. Shuka bishiya malam Nasiru, in aka ce naka shuka guda ɗaya ina ga ba za ka ɗan ji wahalar yin sa ba nake ji, amma in aka ce maka guda ɗaya an nuna ma da ba mai yawa ake nema a wajenka ba, kwaya guda ɗaya kawai shi kenan. Za mu taru mu yi haka.
In haka ina ji tare, waɗanne irin bishiyoyi ne suke ya kamata mutane su shuka a gidajensu? Na ga yawanci kama na Abuja mutane sun fi shuka bishiyoyi masu sa ado ɗin nan a wajaje su yi kyau kawai, ko su ɗin masu wadatar inda dai za a shuka a matsayin bishiya.
Eh, to bishiya ɗin shi kowanne, wato akwai bishiyoyinmu da suka kusa ɓacewa yanzu kamar su kanya misali, su ɗinya, duk wannan abubuwa ɗin yanzu sai ka ga kamar babu su ma misali. To su ma muna so a ci gaba da samo irin su ana shukawa, ko da a ƙauyuka a daji ma in ka shuka a gonarka da sauransu, in Allah ya yarda wannan abubuwa suka girma suka tashi, shikenan kuma flower din ma yana da kyau mutum ya shuka flower amma dai bishiya din shi yafi muhimmanci domin daga bishiya din za a samu har da itacen da za a dafa abinci misali.
Wato dai zama bayan inuwa ma gari ba da za a samu daga wannan edible.
Ya zama an aka haka ai shi ya zama riba goma da goma bayan ƴaƴan kuma ga inuwa.
Mai sauraro a nan za mu ɗiga aya a cikin shirin yanayi na yau. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Nasiru Adam El-Hikaya da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, Aisha Mu'azu ce take muku sallama.
To a gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa menene ra'ayinku dangane da sabbin zarge-zargen da shugaban mulkin sojan Nijar yawa Najeriya na kokarin ta yadda hargitsi a kasar sa. Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. Yanzu mun sami kira daga jihar Yobe Najeriya. Waye akan layi?
Assalamu alaikum, mai magana Ali Rab kana gaisuwa babban auditor general na muryar talaka na Najeriya.
To Ali,
zan bayyana ra'ayina ne.
Muna jin kamar Ali Rab ka.
Ya kamata gwamnatin Najeriya da Niger su samu su tattauna saboda fahimtar juna. Kasar Niger da Najeriya akwai kyakkyawar alaka wanda ta shekara da shekaru, kaka da kakanni. Kuma duk wannan wanda za mu sha wahala mu ne talakawa, saboda su shugabannin su ba talakawa ba ne, kuma su ne abin da suke taburura wutar wannan. Ya kamata a zauna kamar yadda da ake cewa a zauna lafiya, zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ba cece kuce, ba zargin wane ni na yi kaza kasa ta kaza. To ya kamata a tattauna saboda cigaban al'umman Nijar da Najeriya, saboda mu 'yan uwan juna ne. Na gode daga Alirab kana gaisuwa.
To mun gode Alirab kana gaisuwa daga jihar Yobe. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa. Waye akan layi?
Assalamu alaikum, ana magana da Yusuf Baban Balaraba daga Tifa Garden.
To Yusuf Baban Balaraba, muna jin ka. Yusuf kana tare da mu? To ina ga kamar layin Yusuf Baban Balaraba yana da matsala. Yanzu mun sami kira daga jihar Niger. Waye akan layi?
Ba'adu Abdullahi kana ga injiniya mai gero makeni kun dago da jihar Niger.
To injiniya mai gero, muna jin ka.
To gaskiya mu cece kucin da ka faruwa tsakanin Najeriya da Niger, ba mu goyen baya, ba mu so ne, saboda gaskiya Najeriya ba ta isa Niger, Niger ba ta isa Najeriya. Don haka muna neman alhorma a hau sulhu a daidaita, in kuma akwai wata ƙasa mai ingizawa a gano ta a daidaita tsakanin Najeriya da Niger. Don haka Allah ka ɗauki, Allah ka shirya tsakanin Najeriya da Niger.
To amin mun gode injiniya. Har yanzu dai muna jihar Niger. Waye akan layi?
A jihar Niger kuna tare da Yusuf Tanko ne daga nan Bani Bas a jihar Niger.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Yawa, ra'ayina yana da kyau a Najeriya da Niger abu ɗaya muke, bai kamata a ce ana samu zarge-zarge a kan abin da zai ɓata mana zama tsakanin mu da makwabta ba. Ina kira ga waɗannan ƙasashe, ya kamata su zauna su fahimci juna, su san abin da ke kawo wannan matsala, domin a warware duk abin da zai kawo mana matsala tsakanin mu da ɗan Niger. Abu ɗaya muke, bai kamata a ce ana samu ainihin wannan zarge-zarge. Bai kamata ba, sojojin nan sun zo ne kuma za su tafi ne su ba mu zauna lafiya da junanmu. Bai kamata a samu wannan zarge-zarge. Da fatan Allah ya sa shugabanninmu su fahimta, su zauna, su fahimci abin da ke tsakanin mu da su, a warware wannan matsala cikin ruwan sanyi. Na gode. Sunana Yunusa daga nan Bani Baka a kamar hukuma gwara a cikin jihar Niger. Na gode.
To mun gode Yunusa daga jihar Niger. Yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna. Waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Muna jin ka.
Yawa baraka ka je.
Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To kafin bari ra'ayina, ina so in amfani da wannan dama in nika ta'aziyya ta ga abokina Malam Najib Safe, da ganin so mahaifinsa da Allah ya mai ranan shekaran ji, Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta masa.
To amin.
To kuma dangane da wannan maudu'i da ake tattaunawa, ai ya kamata ita kanta Niger da Najeriya, especially mu nan arewacin Najeriya, duk abu ɗaya ne.
ya kamata a tsaya a fahimci juna a san abin da yake, kuma zarge-zargen da shi shugaban kasar Niger yake yi tun ɓangaren za ka tsaya yin gaskiya, tun ɓangaren ko za ka ga yana ta tunanin wani abu. Da ƙarshe dai ne muka fatan alkhairi, Allah ka iya mudiya wasu, Allah ya zaunar da mu lafiya. Alhaji Musa,
to amin. Alhaji Musa, muna godiya. Yanzu mun sami kira daga jihar Zamfara akan layi.
Amin, sun Allah ya tabbata gare ka daidai wannan lokaci. Sunana Nasiru Hussein.
To Nasiru, a gurguje saboda lokaci, muna jin ka.
Alhamdulillah, a gurguje. Niger da Najeriya dai ɗan jiwon da ɗan jummai, kuma sun taimake mu baya kuma mun taimake su. Duk an kace ana zargi-zargi.
To masu sauraro,
kada ya yi magana, kaga ya ga yake ana zargi, kuma gaskiya da gaskiya, saboda ne ba karar zube suke ba. Mu ne Najeriya, mun bari ka san mu karar zube ta kowane ɓangare, yana da kyau mu dawo mu yi karatun tanadu mu gano cewa Najeriya ne take kasan wanda ya kamata mai alfahari da ita, ba irin Niger ba ne da dai sauransu. Allah ya kara zaman lafiya tsakanin Niger da Najeriya. Allah ya sa ta lafiya. Nasiru Hussein ne gondo da gwato jihar Zamfara.
To mun gode Nasiru daga jihar Zamfara. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayar ku, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To masu sauraro, kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe, ga wannan saƙon.
Ga tashar al'umma mijiya mai tushe, babu ruda nisa shi, Hausa na BOA matsayin ya zarje ƴan bayo.
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu.
Ranar Litinin dinnan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025, za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47.
Kamar yadda muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo, talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban ƙasar da miƙa mulki.
Kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riƙa kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya kori ji.
Kada ku bari a baku labari, ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla, yanzu kuma ga labarin duniya, amma wannan karan a takaice.
To Muhammad, a takaice, a ranar Alhamis ɗin ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Hamas da kwan-gaba-kwan-baya akan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Ya ce majalisar gudanarwarsa ba za ta amince da yarjejeniyar ba har sai kungiyar mayakan ta amince da daukacin kudurorin da aka shata. Wata sanarwa daga ofishin Netanyahu ta ce Hamas na kokarin yin wata aika-aika ta ƙarshe. A ranar Alhamis ɗin nan, wanda aka zaɓa zama sakataren Baitul Mala Amurka Scott Bessent ya fuskanci tambayoyi masu tsauri daga 'yan Democrat akan batun tsarin haraji da batun takunkuman China da Rasha da makomar tsarin biyan haraji na IRS da 'yan Republican suka yi kiran azabtare. Bessent ya zauna a gaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa domin sauraron amincewa da shi, inda ya shaida wa 'yan majalisar cewa zaɓaɓɓen shugaba Donald Trump na da damar samar da wani sabon ƙanƙararren tattalin arziki na zamani. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi maraba lale da dawowar Donald Trump White House, wanda Erdogan ɗin ke kallo a matsayin abokin tafiya. Wani tsohon jami'in diplomasiyyar ƙasar ta Turkiya Aydin Sersin, wanda a yanzu ke sharhi kan manufofin ƙasashen ƙetare, ya ce ƙasashen Amurka da Turkiya na da kyakkyawan duba ga hulɗar diplomasiyya a tsakaninsu. A ranar Alhamis ɗin nan, Birtaniya ta sanar da wata yarjejeniya da Ukraine da ta hada da haɗin gwiwar soji da fannin kimiyya da fasaha da ƙoƙarin bin sawun hatsin da aka sace daga Ukraine. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer yana ziyartar Kiev domin sa hannu akan yarjejeniyar da shugabannin Ukraine. Ofishin Starmer ya kuma sanar da wani sabon zagayen tallafin manyan makaman soji ga wato a matsayin tallafi ga dakarun Ukraine.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai, da producer mu Julie Leathers Grisham da kuma injiniyan mu na yanzu Rob McLean, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa yini lafiya. Assalamu alaikum.